Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi umarni ga rundunar sojin saman kasar nan da su magance matsalar tsaro ta hanyar yin farautar masu garkuwa da mutane da ƴan bindigar nan dake adabar yankin Niger da Kaduna da kuma jihar Zamfara. Babbar kotun tarayya dake Abuja ta bayar da bilin Sanata Shehu Sani akan kuɗi naira miliyan 10 bayan kin amsa laifin da ake tuhumar sa da shi na sama da fadin wasu kuɗaɗe kimanin dala 15,000 daga hannun wani ɗan kasuwa a Kaduna. Alwashi ya cimma lokaci wajen cikar burin jam'iyyar APC na cin zaben cikin gurbi a jihar Kano ko ta halin kaka. In banda yankin Kirada Bebeji da aka rawaito cewa kawance yayi rana ta karkashin kasa tsakanin APC da dan takarar jam'iyyar PDP wajen kifar da muradin Abdulmumin Kufa. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi umarni ga rundunar sojin saman ƙasar nan da su fatattaki dukkanin ƴan bindigar nan da masu garkuwa da mutane da suka hana jihohin Kaduna, Niger da jihar Zamfara zaman lafiya. Shugaban da yayi wannan umarni ne ta cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun kakakinsa Malam Garba Shehu, yana mai nuna damuwa dangane da cigaban ƙarin hare-hare a waɗannan yankuna da hakan ya cigaba da janyo asarar rayuka da jikatar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, inda ya ce hakan wata babbar annoba ce ga ƙasar nan. Duba da illar da hakan ke tattare da shi ga zaman lafiyar jama'a, yasa shugaban ya bayar da umarnin gaggawa ga rundunar sojin saman kasar nan da su tabbatar sun kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula ta hanyar yin sintirin sararin samaniyar waɗannan jihohi domin gano maɓoyar ƴan bindigar tare da daƙile ayyukansu. Wannan umarni kuma a cewar kakakin shugaban kasar tuni ya samu amsa daga rundunar sojin, inda suka bada tabbacin cewa tunda yanzu sararin samaniya ya washe za a ga aiki wajen haɗin gwiwa tsakanin su masu tuka jiragen yaƙi domin tabbatar da ganin an kai farmaki ga maɓoyar masu garkuwa da mutanen da kuma ƴan bindigar da ke kashe mutane ba ji ba gani. Shugaban kasa Buhari cikin wannan sako bai gushe ba sai da yayi jajeda ta'aziyya ga gwamnatin jihar Niger da jama'ar ta dangane da halin kwanakin nan da ya jinyo asarar rayukan jama'a, tare da bada tabbacin cewa al'ummomin da abin ya shafa ba za a bar su haka nan ba. Sai dai kuma wannan yanayi na tsaro da ma halin da kasar ke ciki ta fuskoki da dama suna zama wukar gindiga dukkanin mabiya gidajen hamayya, cewar lallai an saki layin kyautata rayuwar al'umma domin kalaman bukar dan alfage cewa suke lokaci yayi da ya kamata dukkanin jama'ar kasa su farka tare da adana ƙuri'unsu zuwa shekarar 2023 domin tabbatar da Atiku Abubakar akan karagar mulki da nufin kawo ƙarshen matsalolin da suke fama da su.
Ayo an waye gari, talakan Najeriya baya iya cin abinci, babu tsaro, ba kwanciyar hankali, ga talauci, ga tsanani, shugaban ƙasa kuma hankalinsa baya kan talaka gaba daya. Abin da yake gaban shugaban ƙasa, yau yana wacar ƙasar, gobe yana wacar ƙasar, amma talaka dai zabe shi, ya bashi naira 50-50 a matsayin ba shi da kuɗi, ba abin da ya shalle shi da shi. Saboda haka 2023 insha Allah Atiku ne zai zama shugaban kasa kuma zai taimaki talaka, kuma talaka
wanda aka inganta da suke da jibi da tattalin arziki da tsaron duk ba kwa kallo,
ba abin da aka yi nan aka
ba abin da aka yi koko ba kwa kallo
aka yi nan aka zo aka ce mambila an gama ta saura wata shida za a bude, aka yi minista dan area yace daidai shara ba taɓa zuwa aka yi ba. Saboda haka gwamnatin Buhari bata yi talakan Najeriya komai ba, bata taimaki talaka ba, sai wahala, sai rashin tsaro, sai tsadar abinci.
Ba tsaron ka zo nan kace wannan magana
nan yake babu
wannan kake magana
tsaro kwata-kwata kwanan nan ba je ko ina ba. Gwamnan Borno da kansa ya fito ya ga yadda sojoji suke karban naira dubu-dubu a hannun mutane, sun tara sama da mutum 10,000 akan hanya, kowa ya gani, har yake ce musu yanzu wannan tara mutane da kai idan waɗannan ƴan ta'adda suka fito suka kakkashe mutane me za ku ce musu, idan ku kuna da bindigogi su suna da bindigogi ne. To saboda haka ina kira ga ƴan Najeriya da maza da mata da matasa, ku tanadi ƙuri'a saboda Atiku 2023 ya fidda a'i daga rogo.
Alhaji Bukar dan Alifage kenan guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya. Sai dai kuma yana waɗannan kalamai ne a gabar da masu bawa gwamnatin APC kariya ke da hanzari kan wannan hali da kasar ke ciki. Domin cikin wata tattaunawa da gautayi da Honorable Saleh Hayataki, mun ji yana cewa kusan dukkanin matsalolin da ake gani ta kowace fuska laifin gwamnoni ne, a don haka bai kamata a riƙa ɗora laifi akan shugaba Buhari ba.
muna da jihohi 36 kuma muna da local government 774 saboda ka cewa mun kanshi ban bashi ba shine chief security officer na local government din su constitutionally a tsarin mulki na duk abin da ya faru tsarin mulki ya ci shi za a kama responsible akwai DPO a local government akwai SS a local government akwai civil defense a local government kotuna a local government kuma ana ba su kudi saboda ka tsarin mulki cewa duk abin da ya faru a wata local government na rihin tsaro chairman shine responsible shine mai wannan haƙi shi za a hura
amma ba ka ne wata kila ana ganin kamar chairman suna sariyar da haƙin su ne sakamakon dukkanin su wasu ana zargin dama je kana yi ka ne
to azuma ba laifin su bane ba ai gwamnonin ba su ba su kudin ba inda ana ba su kudaden suna da enough money kuma koda ba za su kudin to so da to sai ai gwamnonin na ya ga musu saboda ka san rai ne ya kamata abinda aka yaga musu daga su hada da DPO su da SS da jama'an tsaro da kowa da hakiman su na wurin wuri ya ishe su aririta a kare wannan local government talauci daga kuma tsaro shi ma gwamna duduwatan duniya a bashi giran din sa a bashi bail out ma kuma a bashi na local government kuma na ga maga jama'an tsaro nan gaba ɗaya da sojoji na ƙasa da na ruwa da na kowa da kowa da yan sanda da kowa saboda ka gwamna ne ya kamata ya rike wayannan jama'an tsaro da nake fada tunda su ba kudi gare su ba vote gare su ba ya saki kudi ya rike su ya ba su kayan aiki a kare rayukan jama'a ta court jiha kuma a fidda wannan talauci ba har bai da wani laifi in mutum bai san gwamnati ba kada ya ta dauka haƙin sa ya mutum ya zo haƙi ya masa yawa ba har kuma a tsarin mulkin Najeriya shugaban kasar Najeriya bai da iko akan gwamnati Adamu inda yake da iko da hiuri ɗin in zai bar Najeriya sai ya ba shi izini kawai mun banda wannan kudi ma da ake rabawa rabanin mobilization and fiscal commission wata hukuma mai tattara haraji da raba tattalin arzikin kasa gida uku shi ma jira yake karshen wata shi kan shugaban kasar Najeriya a bashi kasansa kuma bai isa ya ci kar a ba gwamnati ba bai isa ya ci kar a hana gwamnati ba kuma mutumin har biliyan 10-10 ya dauka ya ba gwamnati
honorable sale ya hayata kenan guda cikin manyan yan siyasa a jihar Jigawa Jigawan da take da masu hamayya irin su Babawo Kazauri da Asharin Mude ya gabata ya rika zargin gwamnatin Badar da karkatar da akalar wasu kudade da ya kamata a ce an zuba a fannin noma wanda shi ma Ayu yake karbar martani daga Bello Usman Gada yana mai cewa lallai ya kamata Babawo ya rike hujjojinsa da kyau gudun kada su hadu da gwamnan a gaban kulliya
domin ya kamata wannan magana ce mai karfi wanda ya kamata a ce Babawo ka tanaji hujjojinka domin idan mai girma gwamna ya zargi cewa zaka bata masa suna kuma yana da buƙatar kotu ta karba masa haƙin sa to karfa ka fada matsalar da waɗanda suka saka ba za su iya fidda ka ba domin abinda nake so in ga ma Babawo na farko inda kai mazaunin Kazauri da aka zaune kake zaune da kaga aikin da mai girma gwamna Badar yake a kasar Kazauri domin a kasar Kazauri ne muke da asibitin teaching hospital da yanzu ga nan ka ta farin teaching hospital da ake gina a cikin garin Kazauri wanda duk dan kasar Kazauri na alfahari da farin ciki da wannan asibiti sannan ga titina da ake gina a kore garin Kazauri ga sunan ko ina an fasa titina har inda ba gidaje ma titina
amma idan da ba shi da hujja waɗannan maganganu da yake faɗa har ya shigo kafafan sadarwa na radio yana irin waɗannan tomato kan shi gwamnati
to ashe yasa saboda amini na ne nake son in ba shi shawara ya tabbata ya tanaji hujojinsa domin akwai yuwar mai girma gwamna zai iya gurfanar da shi a kotu akan neman
gwamnan ne ya gaya maka haka
ni dai na ba Babawo shawara akan cewar ya kamata yayi taka tsantsan ya san hujjoji ya tanaje su saboda kada mai girma gwamna ya gurfanar da shi a kotu neman haƙi ya gagara
yana kalubalantar sa ne na wasu abubuwa da yake zargi ana zuwa ana cefanar da su ba ta hanyar da ya dace ba
ni zan wa amini na shawara ina ga zaman banza ne ya dame shi da rashin aikin ya kamata ba laifin
ga ma ba shi da aiki
ba laifin gwamna bane ba shi ya kazo man ba domin a karamar kuma Kazaurin Babawo akwai abokan sa ya kamata ya je ya gurfana gaban su su bada sunan shi a sa a jefawa tunda duk wata za a ba mutum 20,000 har shekara biyu ina laifi saboda ka mai girma gwamna ba shi ya kazo man kuma ido ne yafi ake makauni a dawa to kaga anan ma akwai kuskure
wanda shi Bello Usman Gada kenan dan siyasa daga Kazaurin jihar Jigawa idan muka dawo nan Kano kuma sanin kowa ne a waɗannan kwanaki babu batun da yafi daukar hankali face batun zaben cike gurbi da aka yi a wasu kananan hukumomin Kano domin tabbatar da sahihancin wakilai a kujerun majalisar dokoki da ta tarayya amma kafin mu je gajin abubuwan da suka faru bari mu dubi batun tsallakowar tsohon sakataren gwamnatin Kano Rabi'u Suleiman Bici zuwa cikin gandujiya wanda dukkanin kalamai da gutsuritsoman da ake yi suka fara daukar hankalin masu hamayya irin su Aminu Muhammad Adam
ya mutum Rabi'u Suleiman Bici din nan kamar yau yake sakataren gwamnati saboda fa buƙatar kwankwasa fa mutumin nan ya rasa sakataren gwamnatin nan ka dauki da salon manumfashi saboda fa buƙatar kwankwaso ya zo wani abu ya kai shi gamban hausa a matsayin sa wanda yake wa gwamnati aiki wani wanda bai huce ajin masinjin sa ba ya cire maka hula saboda tozarci ka dauki a filin hawan daushe abinda aka Rabi'u Suleiman Bici nan to wai mutane bayin kwankwasa ne
yau Aminu ne aka ji ya zo yana kalubalantar kwankwaso
a kwankwasa ba zai yabu karfin
wai an san ka shahara gurin kare kimarsa da muhibbarsa
to ai ya kauce layi ni ba dan bagan shi kwankwasan nan fa kwankwasiyan nan an tata kamar Bauchi ne fa izo isa ki bindiga a tsakiyar an tatabaru shi yazo ita rutsa jama'a saboda biyan bukatarsa to shin mutane bayinsa ne
anya kada wani ya ce anya Aminu da can bai faɗa haka ba sai yanzu ko shi ma yana shanshanar gurin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne
Allah ya kiyaye ai mu so muke Abulayi na ka'ida mas'alar kwankwaso shi gashi da dagigar siyasa amma duk shikashikan kama karya ko soja baya kama karya da kwankwaso yake yi ai ko wannan dawo Ganduje kwankwaso ne ya jawo yanzu misali ka dauki kura'ar Malam Salisu ya jirta kai ka dauki kura'ar Abba in ka hada Ganduje ya fadi amma kawai dukki zo galansa ice wai mayan gwamna baya gwamna mu magana muke tunda demokradiya wani mutum haka kawai shi kadai ba zai mai da mutane kamar bayinsa ko kamfanin sa
ba shaidar ba an yadda da jagorancin sa ba kenan
ai magana da demokradiya ba magana wani jagoranci magana ne a bawo al'umma dama su zaba abin da idace da su
Aminu Muhammad Adam kenan jagoran masu hamayya a gwalancin har Kano da wannan kuma zamu koma kan batun zabukan da aka yi domin raba gardama tsakanin yan takara masu ji da kwanji a wasu daga cikin kananan hukumomin Kano wanda rahotanni suka ce tabbas ura bata tarnake kamar yadda aka gani a irin waɗannan zabubuka na baya ba sakamakon janyewar abokanan hamayya a filin daga dalilin su ma jin tsoron makamai da tarin runduna da suka gani farawa dai da yankin doguwa da tudun wada wakilanmu da suka je gani da ido sun tabbatar mana da cewa tabbas garin yayi cikar kwari da manyan kusoshin gwamnati mai ci baya ga baki na makwabtan jihohi kai har ma da jihohin Yarbawa wanda tabbacin hakan yana cikin lafazin kwarin gwiwa da dan takarar APC a lasan Adodoguwa yayi wa jama'a bayan an tako masa baya ya kada kuri'arsa
naje fa kuri'a da yan uwana da matana da dangina a cikin kuma rakiya ta yan majalisar tarayya na yanzu masu ci ba ni dan takara ba akalla mutum 51 daga bangare daban-daban na jihohin Najeriya ciki har da inyamurai mutanen kudu akwai Yarbawa akwai dukkanin wakilci daga jihohin nan na arewa maso yammacin Najeriya da suka fito Jigawa Kano Sokoto Zamfara da Kebbi da kuma Kaduna da Katsina wannan abin alfahari ne a wurina kuma Allah ya bani ikon komawa gare su mu ci gaba da aiki cikin zumunci aiki da zai taimaki al'ummar Najeriya
waɗannan kalamai dai na Alasan Ado ana iya cewa sun saba da zahirin abin da rundunar yan sanda ta alkawarta wa jama'a cewar za su tabbatar waɗanda suke da haƙi a wajen zaben ne kullum suka shiga rumfuna domin idan ba a manta ba kalaman jami'in hulla da jama'a na rundunar yan sandan Kano sun fayyace cewa kusanci da rumfar zaben ma ba za su bar wanda bai da dalilin zuwa ya je ba ballantana ganin wasu da tarin makamai
ba yarda da duk wasu matasa yan tada zaune tsaye su kasance inda ake gudanar da zabe ba daukar duk wani makami ko kuma abin cutarwa a yayin gudanar da zaben laifi ne duk wanda ya dauka zamu cafke shi iya waɗanda suka cancanci zabe za a bari a harabar zaben duk wanda ba shi da katin zabe da ke nuna lambar akwatin zaben sa a wannan yanki hukuma za ta yi awon gaba da shi ba mu aminta da kawo wani mutum ko wasu mutane inda ake zaben ba matukar ba hukumar INEC ce ta tantance su ba sannan iya wakilin jami'in da hukumar INEC ta tantance aka aminta da su zama a wannan waje
to amma duk da waɗannan kalamai na rundunar yan sanda wakilanmu sun tabbatar mana da cewa waɗanda suka halarci wannan zabi ba su da ruwa da tsaki da waɗannan yankuna ballantana rumfunan zaben su kuma sun ce akan idan jami'an tsaron aka rika yin duk wacce aka yi anya wani ba zai ce an hada kai da karnukan farauta an tauye haƙin masu haƙi ba tunda har mata kai ga matakin da masu zaben da dama musamman ma mata ake karbar kuri'unsu a ce su je wani wajen daban su karbi na cefa ne za a yi musu zaben wani dan karamar hukumar tudun wada da wakilin mu ya ci karo da shi mai suna Nura Idris Tagwaye ya ce babu wani waje da zaka je ka leka ba tare da kaga yan APC sun kankane ko ina ba a dan haka ne suka ga gara su kyale su domin gudun kada garin neman gira a rasa idanu baki daya
mun zuba ido APC su kadai suke yin zabe duk inda ka je ka leka akwatukan wannan marabar ta Tagwaye APC ne kadai suke yin zabe
me ya haifar da haka
abin da ya haifar da haka gudun afkuwar abubuwan da muke tunanin za su iya faruwa kuma akwai mutane da muka yi ta gani bakin ido har yanzu anan a cikin marabar mu
to amma wannan ba yana nufin ba za a ba ku dama kuma ku je ku yi zabe ba
alhamdulillah ba mun ce an hana mu ba amma burin mu dai samawa area mu zaman lafiya da kwanciyar hankali mu mun san idan mun fito dole ne za a samu matsala
wannan dama ce da aka ba wa kowane dan kasa ya je ya zaba abin da ransa yake so
mun yi daya mun yi biyu nasarar mu ta yi a daya ta zo mun buga a biyu na uku muna ganin cewa ba za mu iya samun wani dama ba shi isa muka janye muka bar komai muka roki zaman lafiya muka rungume shi yafi mana kyau.
To amma da kuka ga alamun cewa ga bakin fuska sun shigo wani mataki kuka dauka
domin matakin da muka dauka mun sanar da iyayen gidanmu mun ga bakin fuska kuma muna tunanin irin wancan abin da akai a baya shi za a yi.
Me akai a baya?
Abin da akai a baya bai kyau ba. In conclude da akai a mazabar mu nan an yi mana abubuwa fiye da yanda kowa yake tunani na rashin mutunci. Har gida gida an bi mu an jajjefe mu.
Abubuwan da suka faru dai su ne ke sanya Salati da Sallallami daga mabiya gidan Hamayya, domin koda shi kansa dan takarar jam'iyyar PDP Honorable Salisu Abdullahi Yusha'u ya ce yanayin ya kai ga makurar lalacewa zuwa ga matakin da sai dai a ce tur.
Saboda an yi niyyar a yi zabe, amma kafin mu shiga ma wannan garuruwa da wasu mutbaki sun cika garuruwan nan, akalla akwai fiye da motoci 500. Mun yi tunanin cewa tunda mun ga jami'an tsaro da yawa duk da shiga waɗannan baki za su iya kokari su kare guraren da ake yin zabe, amma abubuwan da muka gani sai muka ga kaman akwai haɗin baki da waɗannan jami'an tsaro da waɗannan mutane baki da aka kai, wanda ya kasance cewa da yawan gurare ma ba a ma kai akwatunan ba. Guraren da aka kai ba kyale MPDP su yi zabe ba. Ni dan takara ne amma ba kyale na je na yi zabe, so ban ma iya fita ba, matana bata iya zuwa ta yi zabe ba, saboda haka ba zan iya kiran an yi zabe ba. Kuma sannan rahoto da lokacin da ake gudanar da wannan zabe duk guraren da suka kira ni a loko suke na tura musu jami'an tsaro, yan daba sun kare sun hana su zabe sun kore su. Nace to ni ma ba abin da zan yi, ni ma inda nake zaune na kasa fita ma na yi zabe, saboda haka ba abin da zan iya yi. Tun daga tudun wada har zuwa doguwa kusan labarin ɗaya ne, ba inda aka kyale mutanen PDP su je su yi zabe.
Eya komodo Salisu Yishau Abdullahi mai ritaya kenan dan takarar jam'iyyar PDP a zaben raba gardama na doguwa da tudun wada. Hata yankin Kumbutsu shi ma rahotanni sun ce irin wannan gangan ko daga kusoshin jam'iyyar APC shine ya tabbata. Kai hasali ma shi kansa zaben dan majalisar jaha na Bunkure wanda akwati guda ɗaya ne tak mai lamba 30 da kuri'un da basu wuce 507 ba sai raba gardamar. Sai da baki suka je masa da randana ta sama da mutum 1000 da makamai. Shi ma kuma an ce hakan duk ta faru akan yidan jami'an tsaro ba tare da sun cika wancan alƙawari da suka dauka ba. Wannan yanayi a cewar dan takarar jam'iyyar PDP Honorable Isa Chabi shine ya razana su tare da hana su shiga inda wannan akwati yake, sabanin zargin da ake musu na cewa su ne suka shiga da ƴan tauri da makamai.
Karfe 9 ma sun gaba zaben su. Ai zabe aka zo, demokradiya ake. Kowa izo i zaba abin da yake bukata. Aka ce ba haka ba. Wanda mu kuma dalilin da isa musamman aka dauke mu. Commissioner of Police yayi tunda mu ya kira mu meeting. Kuma muka dauki undertaking kowannen mu. An kare rijejeniya.
Kene yanzu ba ku fita kun yi zabe ba.
Wa ije yi? Kowa ije filin zabe kai yaje da makami. Su suka yi kidan su suka yi rawar su. Mutanen ba za su sun ce ba za su yi zabe ba, sun tare akwati, sun tare wuraren zaben su da makamai da komai. Mu ba mu yi zabe ba. Confirm ba mu yi zabe ba.
Amma kaman jami'an tsaro kun gaya musu matsalar da take faruwa.
Ayo kuma wannan na nawa an ce tsuya sunanka.
To amma a cikin tattaunawar da muka yi da wakilin dan takarar APC a zaben wato shugaban karamar hukumar Bunkure Honorable Rabi'u Bala ya bayyana cewa dalilin kai waɗannan mutane da makamai ya biyo bayan sanin da suka yi wa wancan abokin takara ta su da kudirin da yake da shi na kai ɗan tauririn far zaben, shi yasa suka dauki mataki irin na shirin kota kwana.
Saboda mu kaman mu da muke daga hukumomin tsaro musamman kwamitin mu na tsaro na karamar hukuma, an kawo mana rahoto kuma mun gabatar da rahoton yadda ake gangami na waɗansu jahohi. Ma muka samu labari kuma sai muka ga za mu ce mun tabbatar da abin gaskiya, domin mun ga ɗan ba takashin da aka yi kafin Allah ya sa zaben nan ya kankama. Allah ya sani
waɗannan baƙin hauren da suka so su tayar da wannan gurin zabe kamar ƴan wacce jam'iyya ne.
Eh to gaskiya mun fi alakanta su da jam'iyyar PDP wadda ba ma wata jam'iyya da zamu ce take da wani ɗan takara mai ƙarfi bayan APC sai ita PDP. Dan kowancen zaben da aka yi na general election din kaga an kawo mujan mutum 37 wanda suka shigo sai sun yi daba, kuma sun yi abubuwa wadda yake ba na doka ba na rashin mutunci ko asara ko asoka ko azaga ko a ci zarafi. Sai dai na ce alhamdulillah ta tsaya, babu wani wanda ya rasa ransa, babu wani wanda aka yi rauni mummuna. Sai dai haka ya mutsitsiniya a yi a gudu, a wannan ya gudu, wannan ya tafi can.
Su ma dai kujerar majalisar tarayyar karamar hukumar Kumbutso kamar yadda kuka ji bayanai sun ce ƴan gata sun kori masu zaben har ma dalilin balahirar da aka yi. Wakilanmu suka rawaito cewa sai da aka saru wani a gadan baya, amma duk da hakan dai an kai ga matakin bayyana maniyar babba a matsayin wanda ya lashe zaben, har ma shugaban karamar hukumar Kumbutsan Honorable Kabiru a dofan shekara ke miƙa godiya ga waɗanda suka bada gudunmawa har aka ci wannan nasara.
Godiya ga shugabanmu jagoran tafiyar APC na jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Oyapar Kadimul Islam da ya bada gagarumar gudunmawa muka samu wannan nasara kuma ina ƙara miƙa godiya ta ga shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Honorable Abdullahi Abbas Kano ina ƙara miƙa godiya ga Honorable Mustafa Hamza Buhari mai ba wa gwamnatin Kano shawara akan al'amuran siyasa godiya ta musamman ga Honorable Yawo Abdullahi Enshana kuma dukkanin rukunai da suka tsaya suka bada gudunmawa 100% kuma dan majalisa na tarayya Honorable Munir Babba dan Agundi wannan zabe da aka yi masa ya nuna cewa mutanen karamar hukumar Kumbotso sun gamsu da jagoranci da yake yi wa al'umman nan zuwan sa majalisa so uku ne bayan ya yi shugabancin karamar hukuma har so biyu wannan dalilai da kuma managartan abubuwa da yake yin hidima a majalisar ƙasa da kuma a karamar hukumar Kumbotso ita ta bashi wannan sara kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kare masa jagoranci ya dada kawo abubuwa managarta kamar inda yake yi a baya.
Honorable Kabiru Adofan Shekara shugaban karamar hukumar Kumbotso ita ma kujerar majalisar karamar hukumar Rogo an yi abin da aka yi wajen tabbatar da wanda ya ci nasarar zaben da aka fafata har ma bayan kammalawa muka ji Honorable Magaji Dahiru Zarewa na yin godiya.
Muna miƙa godiya ta musamman ga mai girma gwamnatin jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje da mataimakinsa Dr. Yusuf Nasiru Gawuna. Godiya ga shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano Rata Honorable Garba Gafasa. Sannan ina godiya ga shugaban jam'iyyar APC ta jiha Abdullahi Abbas da sauran shugabannin jam'iyya na jihar Kano. Godiya ta musamman ga jagororin jam'iyyar APC na karamar hukumar Rogo Karaye da Bagwai da sauran magoya bayan jam'iyyar APC na wannan kananan hukumomi. Godiya ta musamman ga al'ummar karamar hukumar Rogo baki daya bisa halalci da suka yi suka furusaka da kura ranar 25 ga wata suka tabbatar sun zabe ni a wannan matsayi. Ina godiya ta musamman ga mutanen mazabar Beli Zarewa da Zoza wanda nan ne aka kada wannan kuru'u na wannan rana.
Honorable Magaji Dahiru Zarewa watakila ana iya cewa kuduri ne ya cimma lokaci tunda daman gabanin fara kada kuri'ar an jiwo shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Abbas a yankin Doguwa da Tudun Wada yana fayyace cewa muddin suka ci zabe dole ne fa a basu ko ana ha maza ha mata
sai an baiwa APC abin da ya kamata a bata rana asabar sai an ga ta ci zaben ta domin mutanen Tudun Wada Doguwa ita suka zaba babu wannan sai mu ci zabe ka kwashe mana zabe mu ba musara yayi bane mu ba dola yayi bane mu ba banza yayi bane in mun ci zaben mu sai an ba mu takon mu ko da tsiya ko da tsiya.
Kudirin shugaban jam'iyyar APC kamar yadda kuka ji ya riga ya tabbata ko ina wancan alƙawari na jami'an tsaro ko ina matsayin hukumar zabe da ita ma aka gano tana da alhakin tantance fuskar duk wanda yazo kada kuri'a iya da yankin kiru da bebeji ne aka rawaito cewa an yi zaben salin alin shi ma ta karkashin kasa an ce hadin gwiwar kawance ne ya gama kankama tsakanin jam'iyya mai mulki da dan takarar PDP wanda kuma shine aka bayyana cewa ya lashe wannan zabe ko da dai dan takarar APC Abdulmumin Kufa da ya gamu da tunziri irin na kusufin siyasa ya ce tauye masa haƙi akai amma duk da haka ya karbi wannan sakamako anan dai wasu na ganin akwai buƙatar dukkanin mahankalta da masu ruwa da tsaki akan harkokin siyasa su yi hadaka wajen tsayawa kan daidai da aikata gaskiya koda kuwa ta saba da ra'ayi ko buƙatar wani ubangida. Demokradiyyar da ake magana ita ce ruhi na yancin talaka wajen zaben kowane shugaba a kowane mataki wanda gurgunta wannan tsari babu abin da zai haifar face kama karya kuma dai darasin allo ya sha fadi yana nanatawa cewar kowa ya bar ka'ida sannu a hankali zai rasa fa'ida. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shattima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.